sashi Hausa na muryar Amurka BOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashin na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashin hausa.com da zalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a Kumasi Ghana. Sauraro barkamu da dawowa wannan shirin na musamman da ni Nasiru Adamu Alikaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoton ihsanin naira miliyan 37 da gwamnatin Nijar ta bawa iyalan jami'an tsaro da suka rasa ransu sanadiyar gumurzu da yan bindiga. Muna alfahari da zabe lami lafiya ido karkashin mulkin shugaba Buhari, inji APC mai mulki.
Dole demokradiya ya zama cewa ba karbi da mashi bane ko kuma a je a nuna fin karfi a ce za a tusa sa a face zabe ko kuma a sa wanda ake so ba haka bane. Wannan baya daga cikin tsari irin na shugaban makasa Muhammadu Buhari.
Aikin ya a wajen Nasarawa ya sanya masu tada zaune tsaye kwantar da gora. A jamhuriyar Nijar kuma masu fatocin kaya ne suka yi taro da jami'an yaki da fasa kauri don yaki da cin hanci.
Ina ka ce ai yaki da cin hanci abinda ya kamata dan kasuwa da custom kan su hadu an suna hudda ana iya samu cin hanci a sa takardu da ka zo bakin iyaka sai ka yi awo kayanka ba batalauci sai ka biya.
Muna da shirin tubalin tsaro da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka da farko ga labarun duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump yana ci gaba da bayyana shakkunsa akan ingancin zaben kasar inda yake nuna damuwa akan yiwuwar tafka maguji a zaben aikewa da sakonni. Wani sabon salo da jami'ai da dama suka ce ana yi wa ƙarin gishiri da yawa. Muna so a tabbatar da zaɓe cikin gaskiya, amma kuma ina shakkan hakan. Trump yana faɗa wa manema labarai a jiya Alhamis a fadar White House kafin ya shiga jirgi mai saukar ungulu na Marine One zuwa North Carolina da Florida. Trump ya yi ikirarin cewa an sami wasu takardun ƙuri'a a cikin tafki. Kana wasu takardun ƙuri'a da ke ɗauke da sunan Trump an zubda su a cikin kwandon shara. Shugaban kasar ne ya yi ta bayyana damuwarsa akan shirin da wasu jihohi suke yi kamar California, Colorado, Hawaii, Nevada, New Jersey, Oregon, Utah, Vermont da kuma Washington na aikewa kai tsaye da takardun zaɓe ta gidan waya zuwa ga mazauna jihohin su yi amfani da su su yi zaɓe. Yayin da shugabannin kasashen duniya mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya ke ci gaba da gabatar da jawabansu a babban zaurin Majalisar Ɗinkin Duniya ta hoton bidiyo sanadiyar annobar coronavirus. Jiya Alhamis shugaban kasar jamhuriyar Nijar Isuhu Muhammadu ya bayyana kokarin da gwamnatinsa ta yi domin daƙile cutar. Haka zalika shugaba Isuhu ya tabo batutuwan tsaro da halin da kasar Mali ke ciki. Gasar Fila Hashim Gumal da ƙarin bayani.
Shugaban kasar jamhuriyar Nijar Isuhu Muhammadu ya bayyana cewa wannan karo shine zai zamto karo na ƙarshe da ya tsaya a gaban Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi jawabi a matsayinsa na shugaban ƙasa. Dalili ko shine wa'adinsa ya zo ƙarshe. Haka zalika ya bayyana cewar za a gudanar da babban zaɓe a jamhuriyar Nijar ranar 27 ga watan Disamba nan mai zuwa. Cikin nasarori da ya nuna wa cewar duniya ya samu gwamnatinsa ta cimma shine samarwa da matasa ayyukan yi da samar da wutan lantarki a karkara da ƙauyuka sai kuma batun lafiya. Musamman ma wannan lokaci da ake fama da coronavirus. A fannin batun tsaro kuma ya nuna hoɓɓasar da suke yi a yankin ƙasashen Sahel inda ake fama da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da yadda ake haɗa gwiwa domin yaƙar wannan ƙungiyoyi na 'yan ta'adda. Sai kuma halin da ake ciki a ƙasar Mali na juyin mulki da aka yi a baya ya yi kira da ƙasashen duniya da su tabbatar da cewar sojoji sun koma barikinsu a samu farar hula a mayar da shi kan mulkin nan domin jin daɗin 'yan ƙasar da ma 'yan nahiyar da duniya baki ɗaya don a samu zaman lafiya.
To a gaida Sarfi Hashim Guman. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an gwamnatin Trump suna bayyana yaƙinin cewa ayyukan Beijing musamman halayyarta ta baya-bayan nan game da Hong Kong na sa ƙasashe da dama suna kallon gwamnatin jam'iyyar kwaminisanci ta China a matsayin babbar barazana a cewar wani babban jami'in Amurka a ɓangaren shata manufofi. Matakin kuntatawa da ta ɗauka a kwana-kwanan nan a kan yankin da Birtaniya ta mulka ya zo da ɓata suna sosai ga shugabannin China, inji Matthew, mamba a kwamitin shirya manufofi na sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wurin wani taron tsarin manufofi a wannan mako. ya kara da cewa saboda hakan ne kuma yasa duk kasashe da ke bin tafarkin demokradiya a duniya suke kallon China a matsayin barazana. Yu, wani farfesan tarihin soji da diplomasiya a kwalejin horar da sojojin ruwan Amurka wanda ya taka muhimmiyar rawa wurin tsara manufofin Amurka akan China. Yayi waɗannan kalaman ne a gaban mahalarta na ƙasa da ƙasa a wani taron bita da wata cibiya ta ƙasar Canada, McDonald Laurier Institute ta shirya. Yu ya ce Hong Kong ta baiwa duniya ma'auni da za ta auna halayyar Beijing tun shekarar 1984 lokacin da aka kulle yarjejeniyar maida yankin karkashin ikon China bisa sharaɗin za ta more cikakken ikon cin gashin kai na tsawon shekaru 50. Kungiyar 'yan jaridan ƙasar Kamaru ta kira ga hukumomi da su gaggauta sako 'yan jarida kana ba tare da wasu sharuɗa ba waɗanda aka kama yayin da suke ɗaukar rahoto a wurin zanga-zangar ƙinginin gwamnati a wannan mako. 'Yan sanda sun tsare akalla 'yan jarida 8 yayin aiki a wurin zanga-zanga a ranar Talata, kana suka binciki gidajen wasu 'yan jarida guda 4, aka kuma kwace ko aka lalata musu na'urorin aiki. Yanzu akwai akalla ɗan jarida guda da ke kulle. Shugaban kungiyar 'yan jarida da ke yankin masu magana da Turancin Ingilishi a Kamaru, Jude Vibon, ya ce an kama wani ɗan jarida ta Jarvis Mai tare da wasu manema labarai guda 7 a babban birnin ƙasar Yaounde da Douala. Vibon ya ce yana Allah wadai da babban murya akan tsare 'yan jarida ba bisa doka ba a Kamaru. Ya ce bai kamaci ana ɗaukar 'yan jarida tamkar masu aikata laifi ba saboda kawai suna gudanar da aikinsu. Ya ce muna Allah wadai da kamen abokan aikinmu da suka je ɗaukar rahoto amma ba ta masu zanga-zanga ba. Kana aka kwashe su kuma aka kulle su a wasu wurare da ba a bayyana ba. Aka hana su ganin lauyoyinsu, aka kuma hana su ganin abokan aikinsu. Wannan damuwa ce ga demokradiyyarmu kuma abin takaici ne da yake ci gaba da faruwa. 'Yan jarida na cikin mawuyacin lokaci a Kamaru.
Yanzu sai rahotanni da shirye-shirye. Gwamnatin jihar Neja ta bayar da tallafin naira miliyan 37 ga iyalan wasu jami'an tsaro da suka rasa ransu sanadiyar fafata da miyagun iri. Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana rahoton.
Gwamnatin jihar Neja a Najeriya ta bayar da tallafin kuɗi naira miliyan 21 ga iyalan wasu 'yan sanda da 'yan bindiga suka kashe a kwanakin baya a jihar Neja. Haka zalika gwamnatin jihar Niger ta bayar da wasu naira miliyan 16 ga iyalan wasu sojoji suma da suka mutu a lokacin da suke tafka gumurzu a tsakaninsu da waɗannan 'yan bindiga da suka addabi jihar Niger. Kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya yi ƙarin bayani.
'Yan sanda wanda suka rasa rayukansu ransu 21 ne, kuma gwamnatin ya ba kowanne dan uwan wayannan mamata miliyan 1. 'Yan sanda sun samu miliyan 21 kenan. Haka kuma sojoji sun rasa jami'an tsaro sojoji wurin 16, su ma kowanne su ya samu miliyan 1. Abinda aka raba ya kama wurin miliyan 37 ke.
Akwai 'yan banga musamman a ƙaramar hukumar Mariga makwanaki kwamandan gaba ɗaya aka kashe, su akwai irin wannan tallafi da aka basu?
Abinda muke so mu fara, za mu fara da su. Kana magana dan Asabe kenan na Mariga?
Na Mariga ba,
so insha Allah su ma za su samu wannan tallafi.
Rundunar 'yan sandan Najeriya dai ta yaba da wannan gudunmuwa. Kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Alhaji Adamu Usman ya ce tallafin zai kara wa jami'an kwarin gwiwa.
A wannan yana da shi domin wannan ya tabbata cewa government ta fara fahimci ya kamata ta taimaka mutane ta nuna ganin cewa ta gamsu da ayyukan da mutane na suka zo yi a nan, kuma abin ya same su ne don su zo tallafa mana a nan na gistin. Daga wannan bi ba ƙarfafa mana gwiwa, kuma wanda suke nan har yanzu suke nan aiki su ma sun san cewa state government tana nan tana damuwa da abin da ke faruwa da mu.
Ko baya ga wannan ma dai jami'an tsaron sun ce suna buƙatar ƙarin haɗin kan jama'a a wannan al'amari. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da ke fuskantar wannan matsala ta 'yan bindiga masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Jami'ar APC mai mulki a Najeriya ta ce abu alfahari ne a gare ta an gudanar da zaɓe a jihar Edo, PDP ta samu nasara ba tare da an taɓa lafiyar kowa ba. Shugaban kwamitin riko na jami'ar gwamna mai Malabu ne ya ce dama muradin shugaba Buhari shine duk ɗan Najeriya ya kada ƙuri'arsa kuma ta yi aiki. Gwamna Buni ya ce ta kura gwamna Godwin Obaseki a APC ya sanya ya sauyi sheka zuwa PDP inda ya lashe zaben.
Kuma mutanen Najeriya da masu sauraron mu ba su manta ba sun san cewa Godwin Obaseki gwamnan da yake kankara ga mulki a jihar Edo wanda ya ci yanzu a karkashin jam'iyyar PDP an tusasa masa ne ya bar jam'iyyar nan ya je tsaya a jam'iyyar PDP wanda kuma a lokacin da shi inda Adams Oshiomhole ne yana shugaban jam'iyya na kasa suna hade sun bi gida-gida sako-sako lungu-lungu sun yi wa shugaban kasa Muhammadu Buhari campaign a 2019 amma shugaban Muhammadu Buhari bai ci a jihar Edo ba. To menene zai nuna mana cewa idan aka tursa sa gwamnan nan da karfi ya bar jam'iyyar ya je tsaya a karkashin jam'iyyar PDP jam'iyyar APC za ta ci zabe. So kaga wannan duka dole sai muna gayawa kanmu gaskiya don muna harkan demokradiya ya kamata a nuna a 'yan Najeriya cewa duk mai fitowa ya kada ƙuri'arsa yana da mutunci kuma mutuncinsa shine ƙuri'arsa da abin da ya zaba kuma ya zama shine abin da zai mulke shi. Sannan kuma dole demokradiya ya zama to cewa ba karfi da mashi bane ko kuma a je a nuna fin karfi a ce za a tusasa a kwace zabe ko kuma a sa wanda ake so ba haka bane. Wannan baya daga cikin tsari irin na shugaban kasa Muhammadu Buhari saboda duk gwagwarmaya da ya yi tun daga jam'iyyar APP, NPP, CPC zuwa APC Allah ya bashi nasara abubuwa da yake yi shine tabbatar da cewa mutane su jefa ƙuri'a su kasa su tsare su jira su raka. Wannan abin da ya nuna shine a mutunta dukkan ƙuri'an da ɗan Najeriya zai fita ya kada a kowane irin zaɓe ne a kowane irin mataki. Wannan shine abu kadai da zai karfafa demokradiyya a ƙasar nan.
Ga zaben gwamnan jihar Ondo a 10 ga watan gobe, gwamna mai Malabu ne ya ce APC ba ta da irin kalubalen da ta samu a jihar Edo da haka tana da ƙwarin gwiwar lashe zaben. Da ɗan takararta gwamna Rotimi Akeredolu. Muryar Amurka ake sauraro don labaru masu sahihanci. Da alamu aikin yi ya kawo salama da haɗin kai a yankin Tunga da ke karamar hukumar Abe a jihar Nasarawa. Wannan ya biyo bayan kafa kamfanin sukari ne a yankin. Ga rahoton Zainab Babaji.
Yankin Tunga mai kabilu da addinai daban-daban a baya ya sha fama da tashin hankali mai muni da ya yi sanadin salwantar rayuka da dama yayin da wasu dubbai suka shiga gudun hijira. Sabanin ziyarar da na kai garin Tunga shekaru uku da suka gabata saboda tsananin tashin hankali a yankin. A wannan karo na je Tunga ne don duba yadda rayuwa ta kasance wa mazauna yankin bayan samar da katafarin kamfanin siga da Dangote ya samar a yankin. Abin sha'awa da na gani shine yadda matasan kabilu daban-daban da a baya ba sa ga maciji da juna a yanzu suna ayyuka tare a kamfanin. Dauda Musa Dauda shine mataimakin shugaban matasan yankin Tunga ya min ƙarin haske.
Zuwan wannan kamfani ya kawo mana ci gaba da dama a Tunga. Kusan zaka ga yanzu yaro ya gama karatu yana gama karatu ya zo ya samu aiki a wannan kamfani.
Shi ma Nasiru Muhammad Tunga jami'in da ke binciken kuɗi a ƙungiyar Raya Garin Tunga ya shaida min cewa kamfanin ya yi alƙawarin samar da aikin yi wa matasa 30,000 don haka suna sa ran samun kasansu.
A fero na Dangote ga mutane 625 a fero na Dangote da ake biyan su albashi yanzu. Kamar 'yan kwangila da ake ba su kwangila yanzu suna biyan haraji. Ana baka kwangila akwai 30% da za ka bar ba community ba raya wani sabuwa haifuwa sai wani abubuwa da zai taimaki mutane kamar wahalar abincin da aka yi da abin da muke samu an sai abinci ma an raba ma talakawa.
Na leƙa fadar sarkin Tunga inda na tarar da hakimin garin Shaibu Galadima Ibrahim.
Dakimin mu da dakatan mu da masu angwanni da kuma talakawa mu duk me da wannan aiki zo nan kuma duk mun sanu akai kuma muna ganin cin gaban sa. Muna da kabilu dai da yawa nan wayanda kuma ina jin komin da aka yi compensation na wurin nan duk ya same su. Babban matsalan mu dai shine hanya da kuma asibitoci amma ruwa da sauran su duk mun ga Dangote ya mana aikin nan kuma mun gode insha Allah saka mishi da dare.
Shi ma basarakin kabilar Tibi yace a yanzu sun samu zaman lafiya da abokan zaman su.
Ni ne sarkin Kosuno zaki gaso tafiya mu a guri yanzu ba wani matsala kuma muna kwanta ba mu da wani fargaba ba.
Na kuma tambayi gwamnatin jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule irin matakan tsaro da suka sanya don ba masu zuba jari karfin gwiwa.
Duk wani mai jari ba zai je inda ba a tsaro ba. Shi yasa yanzu zaka ga muna da Police Mobile Training College, muna da Military Super Camps, muna da Wild Stroke, muna da Squadron. Bayan haka muna da checkpoint a hanya kuma mun shiga Community Policing.
Masu sharhi kan lamura dai na fargar da hukumomi da masu hannu da shuni cewa samar da guraben ayyukan yi zai magance mafi yawan matsalolin tsaro da Najeriya ke fuskanta. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Lafiya, jihar Nasarawan Najeriya.
A wani yunkurin murkushe cin hanci akan iyakokin jamhuriyar Nijar, kungiyar 'yan kasuwa da ke shigo da kaya daga waje da kungiyar direbobin motocin dakon kaya da kuma hukumar kwastam sun gudanar da taro domin gano bakin zarin magance wannan matsala da ke zagon ƙasa ga tattalin arziki. Wakilin Mayamaye Suleiman Muni Barma ya zanta da sakataren kungiyar 'yan kasuwar Shaibu Cambiano.
Dan kasuwa da kwastam kar su hadu, an suna hudda ana iya samu cin hanci. A sa takardu da ka zo bakin iyaka ko ku kaso gida wannan sai kai awo kayanka ga abin da ya kamata ka biya, kamar shinkawa zaka kawo. Ya kamata ake kayan ka kawo shinkan nan a san nawa kake biya. Da ka zo ba batalauci sai ka biya. Kudi ma an hana a sa hannun kwastam. Aka ce akai banki a zube, banki ya baka takarda ka zo ka nuna musu ka biya.
Asalamu alaikum. Sai ya yi a cimma nasarar wannan guri da aka sa a gaba na kawar da maganar cin hanci daga harkokin nan naku tsakaninku da custom. Idan kai laka da cewa wasu sun fi son abu waɗannan hanyoyi na ciwa-ciwa.
Abin da kake biya wurin jara yayi yawa da kudin awo. Tunda an baka bi kaida ba. Duk wanda ya tare ka yana amsa wani abu. Amma an ka bi kaida kamar wannan za a yi shi jika 50. An ka yi sarando ko kai smuggle yana huce jika 150 abin da ka bata goma dai bai gyaru ba don shi wannan abu na fara insha Allah za a gane kurakurai sai a gyara abun ya zo dai dai.
Kuna ganin su jami'an duwan ko custom wannan abun za su iya karbar sa idan aka yi la'akari da cewa su ma waɗannan hanyoyi ne wani bi suke bi don samu abin da za su gyara wasu harkoki na daban.
Abin da ake so da custom da mai kaya duka su gane saboda kasa ake yin shi saboda samu kudade a biya ma'aikata a yi wasu likta ko wurin karatu koko in akwai matsala waje sai a turu mutane su tai su walwale abun na cikin kudin nan. Su yau custom suna cikin matsala tunda ba su nan ga samu abin da suke samu da
kudaden shiga na cikin aljihun gwamnati
na aljihun nasu saboda an hana kudi ya biyo wajensu. Na biyu sun yi so ta yin mission bisa zamna cikin biro saboda biro babu wani abu don shi wannan abu in aka yi shi abin yana ta yi daidai wanda muke tamaha. Wanda ya kamata ya biya jika a bari ya biya jikan shi a bashi takarda. Wanda aka ce ya biya jika sai aka ce ya kawo jika goma ko jika ashirin wannan an ce da haka shi. Wani bi wasu na ciya amma ka san wani bi kamar cikin dare in an tare ka kana tsoro ba ta lokaci kana tsoro kuma wani bi in an kara duba in gari ya waye za ga wasu abubuwa da bai kamata ba don dole ka bada ka huce. To kaga irire wannan su ga kawo masana su kuma ba su da yawa. Cin hanci abin da yake kawowa wani bi in ka je kasuwa wanda bai bi hanya kaida ba ya huce shi kayan shi za su yi arha bisa naka don zai saida ya barka.
Sakataren fatakin Nijar Shaibu Cambiano a zantawarsa da wakilin mu Suleiman Muni Barma. Kada shafa muryar Amurka yake sauraro ga shirin mu na gaba.
Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na tubalin tsaro. Shirin da ke taba batutuwan da ke da alaka da tsaron. A ƴan kwanakin nan dai akan samu koke-koken aikata laifuka a wasu daga cikin sassan babban birnin tarayya Abuja, kama daga satar motocin mutane, kwacen motocin, kwacen waya da sauran nau'ika na aikata miyagun laifuka. Madalla. Akan wannan mun samu tattaunawa da kwamishinan 'yan sandan babban birnin tarayyar CP Balachiroma.
Idan muka duba yanda aikata laifuka ke daukan sabbin tsaro a nan babban birnin tarayyar Abuja, a ce an kwace mota a nan, wannan ya shiga mota an tare shi an aikata masa ba daidai ba, an karbi mota a nan, an karbi waya a can da sauransu. kuna da sanin wannan idan kuma kun sani me kuke akai
na daya bai yadda da maganan da kake cewa kamar abuka sun tabarbare sun fi karshen hukumawa wannan ba daidai bane da ko haka ne kai da kanka da wasu jiyan kwace maka motar muna sanar da cewa idan aka zo wannan lokacin a cikin shekara wato abin da ake kira a turanci embarkment September, October, November, December nema yana karuwa dan bikin da za a karshen shekara saboda haka nema na karuwa ko sai ga cewa aikata laifi na karuwa a wannan yanayin abun da muke yi shine da yake mun san da haka muna kara yawan abubukan da muke yi matakan da muke dauka na hana karuwan laifuka kaman na dai shine za ga patrol namu zai karu patrol na mota patrol na kafa wurin da akwai motar machine ma ai patrol din machine muna kara kai samame a wuraren da muka ji cewa bata gari suna zama wannan muna kiran shi raid dan mu tabbata mun kama mutane mun tattance su na kaiwa gaban kuliya mu kai su na sakewa mu sake su muna yawan fadakar da mutane kuma cewa kowa ya hatara idan ka zo ajin motar ka kar ka jefar da ita akan laye kai tafiyan ka haka yi kokari ka sai ko kwado ne ka samu abin da ake kira pedal lock ka saka ne ko da mutum yana so ya saci motar ka ya zai samu dai wani abin da zai dan bata mishi lokaci wadake idan ka yi kasuwa ka shiga yana kokari yana kokarin budewa din nan kafin ya bude ka fito to amma mutane da yawa za su aje motar saka akan layi ba security dole mu tsaya shi kan mu
amma ranka dai wani lokacin motar nan kwacewa ake hanin mutane da karfin bindiga ba ma kasuwa kan rigo hakan nan kana cikin dan za tsaye da kai da bindigar kuma ya kwace a hannunka
sannan a zamanin da yake na amma idan akwai wanda ya samu irin wannan shawara shine nan da nan akwai motocin da muka zuba a cikin gari wurin kowane layi biyu uku haka ka zaga ba za a rasa mota ba nauyi ne a gare ka kai sauri ka je ka samu masu patrol ko kuma idan kana kusa da police station nan kai sauri ka je ka samu mutanen da suke police station ka sanar da su don mu radio don mu tattara hanyoyi mu tabbata cewa mun samu mutanen nan duk wanda suka kawo mana idan akwai wanda ya kawo mana labarin ga abin da ya faru muka yi wannan abu sai ka ga cewa mun samu nasara akwai motor road safety kwanakin baya ya shiga shago aka ce wani suka zo suka dauke nan da nan suka gaya mana nan da nan muka fada muka yayata sai ga ta mun taro ta a Buhari yana da muhimmanci daga abu ya faru ka ga gara wurin nan sanda
to yanzu ka je da muka duba har kalaman ku kaman aikata miya gullin suka a nan babban birnin tarayya Abuja bisa ga rahoton da kuke samu yana raguwa ne ko yana karuwa
zan gaya maka da turanci crime situation in Abuja yana abun da muke cewa stable wato duk matakan da muka dauka suna taimakon mu rike Abuja mu tabbata cewa abuka ba su fita daga control ba
ba ta barbarewa
yanayin tsaro bai tabarbarewa
a commissioner ko da ke ne muka yi na wani lokaci na fito daga office ina ga yanda kuke sanya mutanen ku akan hanya abin sha'awa to amma kuma duk da haka jifa nan da can haka din yana faruwa me kuke akai
aikata laifi ba abin da zaka yi ka ce ka wanke shi ga baki da ko ka hana shi ga baki da ba zai yiwu ba da haka ne ko da ma za mu samu hakan mun huta kun huta da duk ba za ku ma bukaci dan sanda ba
eh an commissioner idan muka duba
akwai matakan da muke dauka wannan matakan za mu ci gaba da daukan matakan nan yadda na fara gaya maka muna kara fato muna kara duba wanda muke masu cikin farin kaya da sauransu haka zuba yan sanda a wuraren da ya kamata mu zuba su don mu hana masu aikata laifuka wannan amma abin shine shi aikata laifi idan ka toshe nan to za a fito da sabon hanya to aikin ka dai kai kuma dan sanda sabon hanyar nan da suka fito da shi ka je ka dace wannan ma kana toshe na gaya maka jibi za su sake fitowa da wannan sabon hanya saboda haka abin namu kaman wasan mage da tsira ne haka za mu yi ce saboda haka mai nasara don muka nasarar mu shine mu tabbata mun rage aikata laifuka to the dearest minimum
idan muka duba gefen Abuja irin su Kuje, Gwagwala da Abaji Kwali akan yawan samun matsaloli na garkuwa da mutane dan ba na mantawa kaman baraka da kanka ba ka je ka jagoranci jami'an ka zuwa Kuje a irin wannan yanayi misali yanzu ya abin yake
to ai kai kamata na tambaya ba na dai ka san yadda yake bana ka sake jin wani abu
sai abin da ba sa
to ai ba za a ce yasa na ce maka ba a wanke su ba a hana aikata laifi ka baki daya amma ina son tabbatar maka cewa mun sha kan wannan matsalan wannan gefen Abuja akwai ƴan sanda rututu har cikin dajukan duk mun zuba ƴan sanda a kauyukan da suke wurin nan saboda haka mutane ba na sun yi noman su yadda ya kamata
to commissioner a ƙarshe kaman su mutanen da suke zama a cikin birni da wajen Abuja dake an ce sha'anin tsaro kaman da wani ne da yake kan kowa da kowa su wane kira zaka musu domin ganin cewa sun sa hannu domin a guji tare a tsira tare
alhamdulillah mutanen Abuja suna ba mu haɗin kai sosai a aikin gaban nan dama ba mu da yawa ba za mu yi nasara ba kuwa idan ba mutane sun taimake mu ba saboda haka muna samun haɗin kai na jama'a shi yasa muke dan samun nasarorin da muke samu amma a yanzu akwai canjin abubuwa da yawa mutane sun shigo a Abuja suke ba su da ayyukan yi ba ayyukan da za a ba su saboda haka suna ƙara mana namba na mutane to duk wurin da kuma mutane suke taruwa haka za ka yi zamanin cewa dan aikata laifi haka zai dan kawo muna buƙatar mutane su ƙara mana haɗin kai duk wurin da suka ga mutum wanda ba su yarda da shi ba su gaya mana nan da nan dan mu goma bincika ba laifi ba ne dan ka gaya mana muka zo muka binciki mutum ba mu same shi da laifin mu kyale shi ya tafi karkace ƴan sanda su zo sun kyale shi in mun duba ne mun tabbata ba zai cutar da kai ko ba muka kyale shi amma duk wanda muka ga muka ga cewa kaman wanda akwai alamun zai cutar da mutane za mu doke shi mu tafi da shi mu kada bincike a kansa idan muka same shi da laifi mu kai shi gaban hukuma kuliya wanda ba mu same shi da laifi ba mu kai zamanin cewa bai kamata a rike shi mu suke shi da zai ci gaba rayuwarsa amma kuma akwai abu tabbas zai cewa mun riga mun samu rakwato shi mun san lokaci garawa na kanta da ya zo wuri kaza ya zo kaza kaga wannan yana da kyau
Masu sauraro duka-duka da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro a madadin sashen Hausa na muryar Amurka. Hassan Mainakai nake sallama da ku, mu kasance lafiya.
Masu sauraro lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka.
Watan Agusta, gwamnatin Amurka ta yi yunkurin kariya ga cibiyoyin iliminta daga gurɓatacciyar tasirin jam'iyyar Kwaminisanci ta China da kuma kare 'yancin ilimi ta hanyar kafa cibiyar koyarwa ta haɗin gwiwa ta Amurka a Washington DC wato CIUS a takaice a zaman wani ofishin jakadancin jamhuriyar China. Wannan matakin kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana. Ya nuna ƙararrawa cewa CIUS yana daga cikin farfagandar Beijing ta duniya da mugun kamfe kan makarantun Amurka da ajujuwan K-12. A watan Satumba, gwamnatin Amurka ta sanar da wani matakin da aka ɗauka don kare Amurka daga zaluncin gwamnatin China. A jawabin da ya zayyana barazanar da ke fitowa daga jam'iyyar Kwaminisanci ta China da ya haɗa da satar fasahar ilimi, leƙen asirin masana'antu da satar bayanan sirri daga 'yan Amurka. Mukaddashin sakataren harkokin tsaron cikin gida na Amurka, Charles Wolf, ya ce Amurka za ta toshe yunkurin China na wulakanta makarantun Amurka ta hanyar soke takardun visa na wasu ɗaliban China da ke karatu a Amurka. Kuma suke haifar da barazana ga harkokin tsaron ƙasar mu.
We are blocking visas for certain Chinese graduate students and researchers with ties to China's military fusion strategy to prevent them from stealing.
Muna hana takardun visa ga wasu ɗaliban China da suka kammala karatun jami'a da masu gudanar da bincike dake da alaka da dabarun sojin China domin hana su sace ko lalata muhimman bincike. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen ya ce matakan da aka ɗauka game da visa sun biyo bayan furuci da shugaba Donald Trump ya yi a ranar 29 ga watan Mayu da ya bada umarnin daukar matakan saboda gwamnatin China na amfani da ayyukan wasu ɗalibanta don cutar da Amurka. Mai magana da yawun ma'aikatar ya faɗa a wata sanarwa cewa ya zuwa ranar 8 ga watan Satumba shekara ta 2020 ma'aikatar ta soke sama da visa 1,000 na 'yan kasar China da aka same su suna sabawa furucin shugaban kasar na 1,000,043 da ya soke bizarsu. Akwai sama da 'yan kasar China 360,000 da suke karatu a Amurka. Ma'aikatar harkokin wajen ta ce visar fiye da 1,000 da aka soke na ɗalibai da masu bincike da suka fi haɗari kaso ne ƙalilan na waɗannan ɗaliban. Za mu ci gaba da yin maraba da halattattun ɗalibai da masana daga China waɗanda ba su da manufar yaɗa muradin jam'iyyar Kwaminisanci ta China na mamayar soja. Mukaddashin sakataren harkokin tsaron Wolf ya sanar cewa jam'iyyar Kwaminisanci ta China ta yi amfani da kowane nau'i na ƙarfinta wajen dakushe demokradiyya ta kuma sabunta kudurorinta na sake fasalin duniya zuwa tsarinta na kama karya. Amma yanana ta cewa Amurka za ta ci gaba da nuna cewa yayin da waɗannan ayyuka na China suke ƙara haɓaka, duk da haka ba masu wuyar kawarwa bane. Sharhin muryar Amurka kenan da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da wannan muke kammala shirin daban kwana da masu sauraro, sai can yamma abokan aikin mu za su shigo da sabon shiri. Ni Nasura da Malika da na jagoranci shirin, ke fatan mu zaman lafiya. Wassalamu alaikum.